Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 15 17 da 25 da 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyyar muryar arewa za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Mai sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da laren Ibrahim ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Alhamis 31 ga watan Agusta bayan labaran duniya za a ji cigaban hirar Aliyu Mustafa Sakkwato da sabon jakadan Najeriya a Amurka Muhammad Hassan kamar kowace ranar Alhamis Usman Kabara na tafi da shirin sana da kasa ba kasawa ba Rulwanullah Muktar Abbas na tafi da shirin jaridun kasar Ghana akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ayyukanku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya
Assalamu alaikum Watanni bakwai da gwamnatin shugaba Trump ta fara aiki manufofin gwamnatin nasa game da harkokin kasashen waje sun fara bayyana domin kuwa lokacin da yake yakin neman zabe shugaba Trump ya yanke shawarar cewa zai kawo sauye-sauye a manufofin gwamnatin sa game da harkokin kasashen waje abinda wasu masana ke ganin cewa ko zai kawo canji ba zai iya sauya manufofin da ke nasaba da muhimman batutuwa ba da suka hada da abinda ya shafi Afghanistan Syria da Korea ta Arewa suka ce Trump zai ci gaba ne da irin al'adar da aka saba game da waɗannan kasashen kwatankwacin manufofin wanda ya gada tsohon shugaba Barack Obama a cikin satin ta gabata ne da shugaban na Amurka ya ce ya canza ra'ayinsa game da janyewar rundunar sojan Amurka da kasar ta Afghanistan yana jaddada cewa sojojin Amurka za su taimaki gwamnatin Afghanistan amma kuma ya dage akan cewa shirin ya sha bamban da waɗanda aka yi a baya a shekaru 16 da kwashi ana fada a wannan kasar
A jiya Laraba ne shugaban Amurka Donald Trump da sakataren tsaronsa suka bada ra'ayoyi mabambantan juna akan yadda Amurka za ta tunkari shirye-shiryen makami mai linzami da kuma na nukiliya na Koriya ta Arewa. Sai dai sakataren tsaro Jim Mattis ya bayyana cewa Amurka ba ta fidda tsammanin cewa za ta bi hanyar diplomasiya domin sasanta da Koriya ta Arewar ba. Sai dai wannan kalamin ya zo ne kwana guda bayan da shugaba Donald Trump ya ce tsayawa surutu ba shine abin yi ba a yanzu a cikin bayanin da yayi a shafin sa na Twitter shugaba Trump ya ce Amurka ta jima tana tattaunawa da kasar Koriya ta Arewa tare da biyan ta har na tsawon shekaru 25 da haka yanzu magana ba ita ce abin yi ba Trump dai yayi wannan bayanin ne kwana daya bayan da yace ana nazarin dukkan zabi wajen shawo kan wannan matsala ta kasar ta Koriya ta Arewa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu ana iya cewa mahaukaciyar guguwar nan biye da ambaliyar ruwa ta yi sauki domin ko ta bar gaban teku amma sai dai kuma an ce har yanzu tana da hatsari. Hukumar kula da ambaliya da matsananciyar guguwa ta yi gargadin cewa wannan mugunyar ambaliyar za ta ci gaba da kasancewa babban barazana a kudu maso gabashin jihar Texas da kuma wani bangare na jihar Louisiana kuma wannan zai ci gaba ne har ƙarshen wannan satin haka kuma guguwar ta Harvey za ta ci gaba da samar da tsotsewar ruwa yayin da a gefe ɗaya kuma za a iya samun yiwuwar ambaliya ganin yadda lamarin ya matsa zuwa arewa maso gabashin da kuma tsakiyar Atlantika har zuwa ƙarshen wannan satin wannan ambaliyar dai mai mummunar tarihi yayin ambaliya shine ambaliya mafi muni da ya mummunar barna da razana mutane domin ko yana karuwa ne cikin kowace sa'a a Texas din da Louisiana an yi ta samun karakaran mace-mace wanda har ya kai mutane 30 kuma duk sakamakon wannan ambaliyar ce
Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya ciciki kafofin yada labarai akan rahotannin da suke yadawa wai ana binciken sa kan cin hanci da rashawa da yake wa gangamin magoya bayansa jawabi jiya Laraba Prime Minister ya ce irin rubuta wannan labarin ƙarya ya kai ga irin wannan matakin na neman shafa masa kashin kaji sai dai mahukuntan kasar sun gurfanar da shi ne domin ansa tambayoyi biyu daban-daban akan abin da ke da nasaba da cin hanci da rashawar na farko shine cewa Netanyahu ya karbi kyauta mai tsoka daga magoya bayansa da suka hada da hamshakin mai kudin nan na kasar Australia James Packer da kuma shahararren dan harkar wasannin kwaikwayon nan Arnon Marchand. Sai kuma na cewa Netanyahu yayi yunkurin kulla wata yarjejeniya da mawallafin nan na Arnon Moses wato na jaridar Yudot Ahrot, kuma zai yi hakan ne da niyyar kashe gwiwar masu gogayya da wannan jaridar, inda daga bisani jaridar za ta yada Netanyahu a bisa tsarin da yake so. Yanzu haka dai shugaban na Isra'ila ya musanta dukkan waɗannan zarge-zargen, amma kuma yana cikin matsi a halin yanzu domin ko tsohon babban jami'in gwamnati ya amince kasance shaidar gwamnati a wannan tuhumar.
Amurka na nan na binciken yiwuwar mutuwar wasu fararen hula sakamakon harin sojan sama da aka kai a kasar Afghanistan. Rundunar sojan Amurka ita ce ta bada wannan sanarwa a jiya Laraba. Sojojin Amurka a Afghanistan na sanar da aukuwar wannan lamarin da ya faru a gunduman Pul-E, wanda aka yi hasashen cewa an jima fararen hula rauni. Yanzu haka an kaddamar da bincike akan wannan al'amari. Hadarin da aka samu na baya-bayan nan ko shine wanda aka bayyana jiya Laraba, sanin da sojojin sama Amurka so kai hari ga wani maboyan yan Taliban da ke gabashin rundunar Logar. Mutanen da ke gunduman Pul-E din sun fadawa manema labarai cewa harin yayi dalilin mutuwar fararen hula 20 ciki ko har da yara da mata. Sai dai kawo yanzu jami'an kasar ta Afghanistan ba su ce komai ba a hukumance game da wannan harin, amma dai sun bayyana cewa har an kai mutane 10 asibiti a Kabul na babban birnin kasar ta Afghanistan.
To, labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, ɗazu mun kawo muku ci gaban hirar da Aliyu Mustapha Sokoto ya yi da sabon jakadan Najeriya Muhammad Abbas kan abubuwa da dama da suka shafi Najeriya. Yanzu Aliyu zai dora ne da tambayar da ya yi ma jakada Hassan cewa.
Kamar wani abu da nake so na tabbata 'yan Najeriya za su tambaye ka shine, yaushe 'yan Najeriya za su damu damar su yi zaɓe a waje kamar yadda 'yan uwansu suke na wasu ƙasashen Afirka? Ka ji daɗin wannan tambayar ko?
Ƙwarai. Wannan akwai
hukumar zaɓe.
Ana kiran ta INEC. To, su na tabbata ko ina muka je kukan da ake yi kenan. Ga ƙasashe wanda ba su kai Najeriya ba, amma 'yan ƙasarsu a waje suna yin zaɓe, mu ba a yi, ba su yi. So, wannan na tabbata mun tura musu, mun nuna damuwan 'yan Najeriya da muke tare da su a ƙasashen waje.
Yanzu 'yan Najeriya a Amerika zai kai nawa?
Wallahi ba wanda zai iya gaya maka, sai dai a ce ko misali, a ce ko mai estimate mai ake cewa.
A gwada
dai. So,
za su kai miliyan?
Za su fi. Dan muna da 'yan Najeriya da yawa. Da yawa fa.
Akwai sannan batun kasuwancin nan da kake jagoranci a can. A nan kukan da ake shine cewa 'yan Najeriya suna sayan kayan Amerika da yawa, amma da ke ka ga kayan Najeriya nan ana tallata su.
Yes.
To, me za ku kai?
To, ai sai ka gyara kayanka mutane za su saya.
Wani irin gyara kenan?
Okay. Alal misali, yanzu muna da meye muke producing, meye muke
kayan gona, misali.
Kayan gona,
misali.
In ka haɗa kayan gona, in ka ɗauka kayan gona, baka je wani factory ba, baka je industry ba, ba a sarrafa zuwa wani abu ba, sannan ka zo nan ba za su karɓa ba.
Amma kamar kayan gona, ai za ka ciro kai ka wanke ka kawo abinci.
Amma ba su so raw haka.
Ba su karɓan ɗanye?
Ba su karɓa, don akwai standards ɗin da suke nema. To, mu kuma ba mu kai according to
that.
To, akwai kaga kamar wasu ƙasashe suna da dokokinsu. To, dokokin kamar lokacin na Ingila, akwai lokacin wani ya zo da wake. Ya kawo wake Ingila, aka ce ya koma containers wajen.
Saboda me?
Dan akwai wani wai aflatoxins, akwai me. To, amma inda ana da ma'aikata wadda za a sarrafa wayannan abubuwan, aka iya kawo su.
Ba za a siya su gyara kayansu a nan ba?
A'a, su suna sayan abu ne. Ai, kuma yanzu ba kai ku kaɗai ba ne, ba Najeriya ne kaɗai suke producing da kayan gona ba.
To
Ghana suna yi, wasu kasashe suna yi, su kuma suna amfani da factories da suke da shi.
Okay.
Su yi producing sannan su sayar.
To madalla, to abin nan kusan kashi da yake sun tambaye shine Najeriya ta dade tana neman kujera a Majalisar Dinkin Duniya, a Security Council, a Committee Tsaro na Majalisar Dinkin Duniya. Suna ta gwagwarmaya da manyan kasashen Afirka, yanzu Afirka ta Kudu, Masar da sauransu. A ina muke a wannan kokari?
Ai yanzu muna kai. Muna kai.
Akwai alaman za a samu ko wani irin kokarin kuke na gani an samu?
Ana kokarin nema.
Ta yaya ake kokarin nema a samu?
Ana magana da mutane su san cewa ga niyan Najeriya, kuma dalilan da suka sa Najeriya su suka fi sauran
cancanta.
So ana kai. Amma abinda na fahimta dan ni ma na zauna a Majalisar Dinkin Duniya.
Ka zauna
yau da bari na wurin shekara 15.
Me yasa har yanzu ba a cin biyan bukata ba? To
ba mu bane ɗan P5 wato masu holding veto.
Okay, irin manyan kasashe su America, masu kujerar dindindin. America, Russia, Ingila da sauransu.
Da su China.
China, eh.
Sai sun yarda. In sun yarda za a yi. In ba su yarda ba sai ku shekara da shi.
To a gaishe ku da wannan muhimmiyar hira. Kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan.
Allahu jalla ga tambaya, Najeriya ce ce ga tambaya, Najeriya ce ba ke cin gaba da shi. Hukumu mutum ya bar wasiya, har sai Abubakar sai bai bar wasiya. Da awolo ma ya bar wasiya, da Sheikh ma ya bar wasiya, General Abbas ya bar wasiya, General Murtala ma ya bar wasiya. Aishin ce su biliyan ku rike amana, mutum ce wa kowa ya rike amana. Tarihin duniya Allahu jalla ga tambaya, Najeriya ce ce ga tambaya, Najeriya ce ma ce cin amana. Da Sheikh ke mutu ya bar wasiya, da Abubakar sai bai bar wasiya, da Dauda ya mutu ya bar wasiya, da Umar Murtala ma ya bar wasiya, da General Abbas ya bar wasiya. General Abbas ya bar wasiya, har ya ce ku biliyan ku rike amana. Da cewa kowa ya rike amana, da su fari ran duniya, yan mata ran duniya.
To wannan haka yake. Yanzu kuma ga Usman Kabara ya shigo da shiri na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta san kasawa.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda News Man Ahmad zan gabatar. A wannan mako zamu yi magana ne akan wani ciwo wanda ake kiran shi autism a turanci. Mu kuma da Hausa muna kallon shi a matsayin wata larura ta rashin bunƙasar kwakwalwa yadda ya kamata, wanda hakan ke haifar mata da larura. Wasu kuma suna kallon masu irin wannan ciwo a matsayin yaran da ba su ma da wayo, ba su san me ake yi ba, ko kuma me suke ciki, wanda wasu kuma sukan kalle su a matsayin yaran da suke cewa gaulaye ko kuma dolaye. Wannan ce ta sa wakilinmu na jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya tattauna da wata ƙwararriyar likita a sashen kula da lafiyar kwakwalwa ta Aminu Kano Teaching Hospital, wato Dr. Asma'u Abbagarko, domin amfanin al'umma game da wannan ciwo na gaulanci, kamar yadda Hausawa suke cewa, ko kuma autism a turanci. Amma ni na kira shi da larurar rashin bunƙasar kwakwalwa.
Wai menene wannan kalmar ta autism, ko kuma yanayin gaulanci da ake samun yara ana haifa su da shi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ita kalma ta autism kalma ce ta turanci, amma a Hausance za mu iya alakanta su da kamar gaulaye ko mace masu yin abubuwa na dolanci amma dai sahihin ma'anar kalmar shine galahanga amma dai mutane da yawa ba su san wannan ma'anar ba
waye ake haifar yara da irin wannan yanayin yana samu asali ne daga uwa ko iyaye misali ko wani ciwo da iyaye suke ko ta lalura da iyaye suke da shi shine suke haifa ko kuma a wani yanayi da uwar ta samu kanta yayin da shi take dauke da ciki ko kuma a menene ke faruwa a bincike
a hakikanin gaskiya dai har yanzu babu wani tartibin kamar abin da za a cewa abin da yake kawo wannan ciwo to amma akwai hasashe da aka yi na cewa wani lokacin dan yana cikin mahaifiyarsa yake samun matsala ana kuma ganin gado ne wani lokacin gado ne iyaye ko kakanni abin duk zai dan uwan kamar in yana da shi kai ma akwai yiwuwar zaka iya samun wannan matsalar wani lokacin ma wata kil kakanka ne yake da wannan matsalar za ta iya sakkowa ta zo kanka shine genetic ana tunanin akwai wannan abin ya taru sosai kamar a dangi zai iya biyo dangin dagiro ma amma dai a hakikanin gaskiya babu wani abu da zaka ce wai lalle shi yake kawo wannan matsalar
ko a likitance kukan ce in mace ta samu kanta a wani yayin da take da juna biyu wannan abin yana bayuwa ga ta haifi da me na kasa a yanayin wata halitta ta sa
wannan wani lokacin abin da yake faruwa idan tana da cikin ciwon yazo wani lokaci infections ne ma ciwo kamar kwayoyin cuta ne za su zo su samu dan tsaneta sai su biyo dan kuma su same shi sai su hargitsa kwakwalwar shi kamar me yake kwakwalwar ta girma yanda ya kamata to sai a dan samu problem tun daga ciki yawancin wayannan masu autism din wani lokacin tun daga ciki ne ma kwakwalwar take zuwa ba ma ta girma daidai ba ta developing abinda ban san
ba ta bunƙasa
ta tafi a yanda ya kamata kwakwalwar ta tafi saboda kaga ko in aka zo duniya dole kwakwalwar ba ta saitu ba ba za ta yi abin da mai shekarun wannan din zai yi ba
to yanzu idan mutum ya haifi yaro da wannan ya zai iya ganewa cewa akwai alamu wannan lalura ta yanayin dolanci a tare da ɗansa misali ya zai iya gane
dama ita wannan autism ma dole ma abinda ma yasa ya zama autism shine abin dole ya fara daga farkon rayuwa yaro a misali wata uku zaka yi mishi murmushi ka dan taba mishi kuma to ya dan yi maka murmushi ko zaka kalle shi in ka kalle shi ya fashe da kuka ya san baka ji dadin abin da yayi ba to amma su wannan autism tun daga farkon rayuwa ma ba su da wannan alamu na fuskar su da zaka fahimci a inda suke sannan kuma yawanci ba za su hada ido da kai ba zaka hada ido da su dauke kansu ba za ma su yadda ku hada ido ba shine farkon alamun farko da uwa za ta gane da yake hada ido da ke wannan murmushi da yaro yake yi ko kiyuya da yaro yake yi su ba ruwan su duk wanda ya kawo hannu kawai za su iya kai hannunsu su wannan ba wannan stranger abin da muke cewa stranger anxiety kiyuya su duk ba za su yi ba sannan wani emotional wani abu da za a nuna ko a yi mishi na farin ciki ya nuna alamun ya ji dadi ba zai yi ba sannan zaka ga yaro ya kai shekara uku bai fara magana ba daman shine ma manya-manyan alamominsu ba sa fara magana ba ma sa iya magana da yawansu ma ba sa iya magana za je su dan ka dan faɗi abu a misali ka ce zo ko kuma tafi zai iya kwaikwayar ka amma a sound ba wai a magana ba
saboda bai gane me maka shi ba
bai ma gane me kake nufi ba ko kuma in ya gane din ma shi ba zai iya furta maganar yanda kai zaka furta ta ba ko yanda zaka sa rai a shekarun shi ya kamata ya furta magana irin wannan shi ba zai iya ba sannan suna da shine wannan abin da ake cewa disorder of communication sannan na biyu abin da suke da shi shine akwai disorder of interaction mu'amala mama ta dawo daga unguwa oyoyo mama sanda zuwa shi baya wannan bai ma damu ba ko kuma ka yi mishi fada kaga bacin rai a fuskar shi ko ka mishi kyauta kaga wani
kannashiwa da
ko yara suna wasa ka ya shiga cikin su ayi wasa da shi duk bai san wannan ba kamar a duniyar shi yake shi kadai sannan abu na uku da suke da shi ne suna da behavior suna da ya zaka
tabi'a
dabi'a su ita ce su ta yin ta repetitive ta maimaita abu daya sai ta a misali da yawan yaran da muke gani a asibiti za a ce maka kamar in yaro ne a kauye shi ba shi da abun wasa sai gare gare idan abin ne yake ba shi da abun wasa sai kunna fanka shi suna son suna da kaunar su ga rolin abu suka abu yana jijjuyawa suna da wannan kaunar in ka kashe ma zai fashe da kuka yaje ya ƙara kunnawa ko kuma idan suna da abu a misali idan akwai yarinyar da muke da ita idan aka kawo ta asibiti kullun da kofinta da cokalinta a hannu kuma baka isa ka raba ta da wannan cokalin ba
tana jijjuya yana karaukar haka
yan wasu na da son sound akwai lokutan da sound din kawai suke so mun lokacin kuma yana zaune yana jijjiga kanshi ko yana girgiza suna dai da wani irin peculiar daban
wani abu na musamman da za a
yi wani abu na musamman da yake nasu
daga wannan watanni ne uwa take iya sadar da sako da dan jaririnta
daga wata uku zuwa wata shida ya kamata a ce ya fara wannan social smile din zai dan fahimci abubuwan da suke faruwa zuwa shekara daya ya fara magana kuma bai yi magana ba zaka mishi abu yayi tantrum haka ya nuna shi fa bai yadda da wannan abun ba irin waɗannan abubuwan sai kuma a hankali kwakwalwar na ƙara developing zai ƙara fahimta cewa okay ashe ga language sai kuma ya fara developing language bayan communication bayan sadarwa ability ɗinka ka sadar da magana ko ka fahimta akwai kuma abu da ake cewa language shi kuma language acquisition shi ne zaka hada vocabulary ai in na hada wannan kalma ce zata bada ma'anar ka to shi duk ba shi da shi to yaro ka ya kai shekara uku bai fara magana ba ai ka san akwai matsala so haka idan ya kai shekara uku akwai waɗannan matsalolin guda ukun nan da na lissafo su ne waɗanda zaka ce eh tabbas wannan autism ne
to haka ne mai uwa za ta yi ko mai iyaye za su yi a wannan gaba
da farko kaga ka fahimci cewa akwai matsala kai kanka ka san ai sauran ƴaƴanka ko sauran ƴaƴan ƴan uwanka ko ƴaƴan makotanka ba haka suke ba saboda haka kana fahimtar haka to zaka fara tunanin me yake faruwa amma da jin wannan discussion da muka yi yanzu zaka fahimci cewa eh wannan matsala ce ta likely wannan abin ne yake
faruwa
ta iya yiwuwa yawa saboda haka zaka iya kawo shi kamar teaching hospital ko inda dai suke da psychiatrist abinda za a ce wa likitan kwakwalwa zai yi miki tambayoyi za a yi wa maybe akwai dan dangi da suke kusa ko in yaro ya fara makaranta malamar shi ma kan za ta iya kawo na ta input ne cewa eh takula yana kaza takula baya kaza takula yana kaza da ke uwa da so kamar information ne zamu hado daga wannan da wannan a tattara bayanai ku fahimci cewa eh yaran na autism gare shi
to wai kenan ba ku gano wannan abin ta hanyar yin test na hanyar kimiyya ko sai dai kawai ta waɗannan tattara bayanai
to Dr. Asma'u Abbagarku ta asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano dake jihar Kano Dabo a Najeriya sai mu ci sai Allah ya kai mu wani makon zamu dasa daga inda wannan hira ta ku da Ibrahim Kwari ta tsaya a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ita kanta likita Asma'u Abbagarku sai kuma wacce ta hada mana sautin shirin wato Julie Letters Crusher Usman Ahmad ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama
to a gaishe ka yanzu kuma bari mu kada kasar Ghana inda Rulwanullah zai gabatar mana da sharhin jaridun kasar
yau jaridar Daily Graphic a shafin ta na farko an shirya wa alawan sahoro ga malaman karantawa gwamnati ta tanada Ghana seed miliyan 144 don biyan alawasin na horar da malaman karantawa duk shekaran karatu kamar yadda ta yi alkawari yayin gangamin siyasarta. Mukaddashin ministan aikin gona ya yi murabus wani kanin kenan na Daily Graphic. Mukaddashin ministan na aikin gona Honorable William Kwaitu cikin lokacin nan ya sha caccaka a dalilin huruci da ya yi na nuna kabilanci ga 'yan arewacin kasar nan. Har yau jaridar Daily Graphic shafin baya an samu ci gaba a fuskan rabon ruwa a wasu yankunan jihar Yamaci sai Daily Guide
wacce ke da Kano sabbin kararraki akan shugaban hukumar zabe karar da ake kaiwa shugaban kasa ne na sallaman shugaban hukumar zaben Maran Charlotte Osei ɗan fashin da suka kaiwa Ifuadan ko hari sun ka kwace mata jakkar ta dauke da kuɗi dala 30,000 da gana CD 3,000 yayin da take kan hanya zuwa tashar jiragen sama dan za ta yi tafiya an yanke musu hukuncin dauri shekaru 60 shekaru 20 kenan su uku bari mu duba Daily Heritage masu juna biyu na ta mutuwa a ƙauyen Abima dake nan Accra shi yasa a taimaka musu da ɗakin shan magani kungiyar Tabinku sun aika da kayan magunguna ƙasar Saliyo dai a kwanan baya ta yi fama da kwararan lakad da ya abuka musu ita kuwa jaridar Ghanaian Times yau ce mai sabon su shugaban masu rinjayi a majalisar dokoki inda ya ce a ƙarfafa majalisar dokokin don ta yi yaƙi da cin hanci wasu saraku na uku na kira ga gwamnati ta rabu da kamfanin Exton Cubic su yi aikin su na haƙu ƙarfin kuza shirin jaridun kenan Redwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra ga
to gaida Redwan Allah yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka sunana Gambo Barau Fatasun da tsohuwar kasuwa garin Fatasun da farko ina mika sakona na godiyar ganin wannan rana ta jajirere da kuma shirin sallah ga muryar Amurka da ma'aikatan su baki daya da yayin mu gaba daya Allah ya sa ku Allah lafiya sannan zan yi amfani da wannan dama ne godiya Allah da ya dina mana wannan rana ta arfa
Assalamu alaikum sunana Bakka Haruna Damba Bajoga dalibi a makarantar AGZ College of Education Bajoga to alhamdulillah ala kulli hal ayau ina so in yi kira ga ƴan uwana talakawan Najeriya cewa duk wani wanda ba shi da ikon yin layya kada ya ce sai ya takuri kanshi a lafiya sai ce dole sai ya hada akwai da babu ya ce zai tattara komai da komai nasa ya ce zai saya domin ya yi layya saboda Allah ya gaya mana cewa la yukallifullahu nafsan illa ma ataha dan haka kowa ya gaya matsayar da Allah ya bashi watan wataran Allah zai hore mana
assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da karwar kuma ta Baliga Taraba tarayyar Najeriya da farko muna yi wa alhazai a ko ina a faɗin duniya da suka halarta hawan arfa a yau fatan Allah ya sa a yi wannan hawan arfa lafiya da kuma Allah ya karɓi ibadunsu Allah kuma ya sa wata rana mu ma mu je
mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bojinga daga Sokoto Najeriya ta shehu mai da kasari zuma zan isar da fatata ta alkhairi ga musulmin duk duniya wanda yawan musulmi miliyan biyu yau kawo arfa a babban ƙasa mai tsarki wato Makka musulmin duniya da na Najeriya ku yi amfani da gadama da masallacin Makka da na Madina da Quba da Alfa da masjidul Ijabati da Baqiya da Raula wurin waka sama addu'a Allah shi gyara mu na tattalin arzikin mu shi zaunar da mu lafiya shi raba mu da Boko Haram
amin yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice Amurka na nan muna binciken yiwuwar mutuwar wasu fararen hula sakamakon wani harin sojan saman da aka kai a kasar Afghanistan. Rundunar sojan Amurka ce ta ba da wannan sanarwa a jiya Laraba. Sojojin Amurka a Afghanistan na sani da aukuwar wannan lamari da ya faru a gunduman Pulie wanda aka yi hasashen cewa an ji ma fararen hula rauni. Yanzu haka an kaddamar da bincike akan wannan al'amari. Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya cicciki kafofin yaɗa labarai akan rahotannin da suke yayatawa na binciken da ake zargin sa da laifin cin hanci da rashawa. Da yake wa gangamin magoya bayansa jawabi a jiya Laraba, Prime Minister ya ce irin rubuta wannan labaran ƙaryan ya kai ga irin wannan matakin.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman Malamin Ibrahim Ayawa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyar mu ta wannan lokacin wato Malama Zainab Abdulrahman ni na ku Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai kuma anjima.